أصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان wannan babin ba mu riga mun karanta ko ne hadisi a ciki ba ko istizanul aimi wal bikri fi anfusihima masha Allah malikun an abdullah ibn al fadl annabi ibn jubair annabi ibn jubair ibn mukim أنا عبد الله بن عباس أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها واتن وانن بابين كما يندم كي مغانا أساتن ديگا باتا ينا مغانا نيا أكن نيمين إذن مچين إذن زاء أورد ديتا شن أوري dole ne zakoku za a iya mace tilas kamar budurwa za a yi mata tilas a aurar da ita ko ko a za a nemi izinin ta wannan matsala ce wacce take a maganganu sun yawa na fara wasu daga cikin maganganun a satin da ya gabata kuma zan so mu karasa kallon matsalolin da suka shafi wannan abin wato akwai malamai da yawa da suka yi magana akai ko in ce mazhabobi sun bambanta za a yi cewa mazhaban malikiya ita ce mazhaban da tafi tsanantawa a cikin wannan mas'alar amma na so wato mu dauki hujjojin duka malaman da suka yi magana akai mu bi su daya bayan daya mu ga kowace mazhaba ne ta fada kuma menene madogaran malaman malikiya da suke ganin za a iya tilasta budurwa a aurar da ita menene madogaran malaman da suke ganin ba za a tilasta ba menene zamu tarjihi a cikin waɗannan aqwal din wace mazhaba ce tafi dacewa da yanayin mu da zamanin da muke ciki idan malaman malikiya suka ce bikru me suke nufi ko ko lokacin da suka ce suna ganin wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na aurar da ƴaƴan su abkar ba tare da neman izinin su ba me suke nufi da wannan kamar yadda na fadi a satin da ya gabata wannan mas'ala ce muhimmiya kwarai da gaske tukuna da farko muna buƙatar mu fahimci menene bikru sannan kuma mu fahimci shin wannan kaulin a mazhaban malikiya shi kadai ne kaul ko ko da wasu aqwal din misali Imam Malik din da ake jingina wa cewa ya ce za a iya tilasta budurwa to yana da wani kauli banda wannan ko ko baya da shi na dauko na kalco jawaban malamai da dama a cikin wannan matsalan domin kara haskaka mana amma dai zamu takura su akan ginin mazhabobi misali mazhaban malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya me kowace mazhaba ta fada a cikin wannan matsalan sannan mu je zuwa ga abinda malamai suka yi tarjihi a ciki lura da yanayin zamanin da muke ciki malaman malikiya sun karkasa mas'alar zuwa kashi-kashi kauli mafi shahara shine uba zai iya ijbarin ƴarsa akan aure koda ta balaga kuma koda wannan abin da ya mata ijbari ya saba da ra'ayinta sun dogara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace tusta'maru al-yatimatu fi nafsiha wato mace marainiya ana neman umurninta in za a aurar da ita sai suka ce to tunda hadisi yace ana neman umurnin marainiya akwai wata ka'ida a cikin ka'idojin kafa hujja a cikin shari'a ana ce mashi mafhumul mukhalafa wato hanyoyin fitar da hujja mafhumul mukhalafa shine idan nace duk na tsaye ya fita daga masallacin nan, ina nufin duk na zauna shi ya zauna kar ya fita, ko da ban fadi duk na zauna ya zauna ba, cewa na duk na tsaye ya fita ya kunshi kuma ma'anan duk na zauna kar ya fita, ko wannan shi ake cewa mafhumul mukhalafa. To sai tun da aka ce marainiya ana neman izininta, to sai suka ce wacce ba marainiya ba, kaga ita tana da uba kenan, ita za a iya tilasta ta. To mafhumul mukhalafa hujja ce a shari'a, to amma yana da inda yake zama hujja, yana da inda yake zama hujja. Akwai wuraren da ake dogara da mafhumul mukhalafa a matsayin hujja a cikin shari'a. Na farko, kada ya zama akwai wani mantukin nassi wanda wannan mafhumul mukhalafan ya saba da shi. Idan ya zama akwai wani nassi wanda ya faɗi sabanin wannan mafhumul mukhalafan, ba za a rike mafhumul mukhalafa a ce hujja bane a bar nassi. Anan kuma menene nassi? Wal bikru tustamar. Kaga ya saba da wannan, saboda haka dole za a dauki nassin wal bikru tustamar a bar wannan ka'idan na mafhumul mukhalafan dake cikin wannan nassin. Ina fata mun fahimci wannan na farko. Abu na biyu, kar ya zama akwai mafhumul muwafaqa, domin akwai mafhumul mukhalafa, akwai mafhumul muwafaqa. Ko in aka ce mafhumul muwafaqa shine idan da zan zo in ce sai in zo makaranta, misali sai in sami yan secondary, sai in ce ga yan secondary ga yan primary an kada za a shiga aji, sai in ce sai an bato kaman guda hudu daga cikin yan secondary, sai in ce Bello da Sani da Abdullahi da Rabi'u an kada ku tafi aji. Kaga anan dan ajin su wanda ban ambace shi ba, shi ma ina nufin ya tafi aji. Saboda haka duk da ban ambata ba, mafhumul muwafaqa anan ba mafhumul mukhalafa bane. Wanda yake mafhumul mukhalafa a wajensa shine wanda shi kila ba tare suke komawa ba, amma duk dan ajin su wanda tare suke komawa, lokacin da na ambaci hudu biyar nace sai ku tafi, to ina nufin na shiyar na bakwai su ma duk su tafi, ko ban faɗa ba. Ina fatan mun fahimta. Koko misali mutum ya dawo gida yana jin yunwa, sai ya ce a kawo masa abinci. Kaga baya bukatan kila ya ce a kawo plate din da zai zuba, ko a kawo cokalin da zai ci abincin da shi, ko a kawo ruwan da zai sha tare da abincin. Kaga wannan duka mafhumul muwafaqa ne. In an ambaci wannan, to ana tunanin suna tare. To mafhumul muwafaqa ya fi mafhumul mukhalafa karfi. Daga cikin sharuddansa, yana da sharudda da yawa, amma dai daga ciki, kada ya zama an nufi ta'mimi da shi. Kamar misali Allah subhanahu wataala inda ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir, kaga anan ba za ka ce okay to bari mu aiki da mafhumul mukhalafa, sai mu ce to Allah ba qadir bane akan abin da ba shay'u ba kenan, wal iyazu billahi. Allah ya ce Allah mai iko ne akan komai, sai ka ce ah to abin da ba komai ba Allah bai da iko kenan akan shi. Kaga wannan mafhumul mukhalafan wannan maganan kenan, amma wannan mafhumul mukhalafa ne batacce, saboda an nufi ta'mimi ne, da haka ba za a yi aiki da shi ba. Daga ciki, kada ya zama an nufi taglibi, an nufi rinjayarwa. Misalin rinjayarwa kaman warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salafa inna Allaha kana ghafurar rahima. Kaga anan warabaibukum allati fi hujurikum, da agola ke cewa ko agolanku wanda suke cikin dakunanku, to ita wacce ta bar ta a gidanta fa, a gidan babanta fa, ita banda ita, kaga anan ba za ka ce haka ba. Duk da mafhumul mukhalafan shi shine tunda an ce allati fi hujurikum, to wallati lasna fi hujurikum kaman an halatta muku kenan, amma ba haka yake nufi ba. ba a nufin wanda su kuma ba sa cikin gidajen ku an halatta muku ala kulli halin wato mafhumul mukhalafa yana da quyut ba ka'ida ce wacce ake amfani da ita mutlaki ba dan haka wannan hadisin na tustamarul yatimatu fi nafsiha baya nufin ita kuma wacce ba yatima ba za a nemi umarninta ba za a dauki mafhumul mukhalafa anan ba tunda ka'ida na farko da muka faɗa shine in ya zama akwai mantukin nassi a wani waje daban wanda ya faɗi sabanin wannan sannan Imam Malik da kansa Allah ya kara masa yarda akwai wani waje inda shi da kansa ya bambanta tsakanin bikru kala biyu yace akwai al-bikru al-mu'annasa akwai kuma al-bikr as-sabiyya sannan ya tafi akan cewa al-bikru al-mu'annasa babanta ba zai tilasta ta akan aure ba al-bikru al-mu'annasa shine ita ce matar da bata yi aure ba amma shekarunta ya wuce watan shekaran ƴan mata budurci budurci na yarinta ma'ana kila ta kai shekara 20 da wani 30 25 30 to wannan ta tashi a hukuncin wancan to shi kanshi Imam Malik yana da wannan kaulin sannan kamar yanda na faɗa shi kanshi Imam Malik kaulin sa biyu ne a cikin wannan mas'alan Ibn Rushd ya faɗa ga nassin sa yake cewa wa qala Abu Hanifata wa Thawri wal Auza'i wa Abu Thawr wa jama'a la budda min itibari ridaha wa wafaqahum malikun fil bikri al mu'annasati ala ahadi al qawlaini anhu watan Abu Hanifa Allah ya kara masa yarda da Sufyan al-Thawri da Auza'i da Abu Thawr da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa dole ne a nemi yardan budurwa kafin a aurar da ita yace Imam Malik ma ya dace da su a cikin al-bikrul mu'annasa watan matar da ta zama anisa watan ta girma shekarunta ya wuce shekarun karamar budurwa wannan yana nuna mana cewa ma'auni a wajen Imam Malik shekaru ne da hankali saboda ga wani kauli wanda yake shahararre ne a wajensa shine bazawara karama yarinyar da misali yar shekara 10 ta yi aure sai aka sake ta a wannan shekarun ko ko a'a sai mijin ya rasu irin wannan to babanta zai iya tilasta ta a wajen Imam Malik didda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sayyibu tustamar aula bi nafsiha al-ayyumu ahqqu bi nafsiha to amma sai kuma ga Imam Malik ya tafi akan cewa bazawarar da take yar karama bata mallaki hankalin kanta ba babanta zai iya tilasta ta to kaga a nan wajen mafhumul mukhalafa da ba zai saba ba na wannan shine budurwar da take babba ita kuma ta mallaki hankalin kanta to babanta ba zai tilasta ta ba ina fatan mun fahimci wannan ina ganin kiyasin jalili ne wazihi ne sosai bazawarar take karama a wajen Imam Malik duk da kamar yadda muka sani kaida kauli mafi shahara shine bazawara in ta zama karama ba za a tilasta ta ba za a yi mata aure ba za a jira har ta mallaki hankalinta ta zaban makanta shine mafi shaharan fatawa ko in ta zama karama ce to ba za a tilasta ta ba kamar dai yatima kamar marainiya marainiya bai halatta a yi mata auren dole ba to haka bazawara in ta zama karama ce to tunda bata mallaki hankalinta ba balle ta zaban makanta kuma addini ita ya ba daman ta zaban makanta to sai aka ce to shikenan sai a jinkirta mata har ta mallaki hankalinta to amma in za ta cutufa tana son aure to sai aka nan kaga sai Imam Malik yace za a iya tilasta ta za a iya yin mata watan aure ko da ba ta so dan in aka bar ta zabi zabin kanta ba ta da zabi ba za ta hankalin da za ta zabi abin da ya dace saboda haka ko wannan ya isa mu gane cewa ma'auni a gaskiyar magana hankali ne wato yawanci abin da yasa za mu gani a wannan babin da Imam Malik yake magana inda zai mana nuni da cewa budurwa shekaru ne da hankali saboda su a wajensu in suka ce bikru ba wai kawai wacce bata taba aure bane Na'am in an ce duk rumatar da wata aure ba amma a al'adance da an fada yansarifu dhihin zuwa ga yarinya karama wacce bata wuce shekara 7 8 9 a wanda al'adan wancan zamanin ake mu aure a wannan shekarun ba amma idan shekarun ta tafi kuma ga wanda kuka ji na fada al'adan wancan zamanin so ba matsala ce wacce take da alaka da addini ko addini yace ai ko kaza zamani ne da yanayin girman jiki da sauransu a wancan lokacin wani abu ne wanda yake tabi'i abu da yawa zai yi a zo da shi a zamanin ka saboda yanayin yankewan sila tsakanin zamunna sai a zo da shi a zamani na sai in ganshi ba kokore a lokacin da a zamanin wani sai jiddan ba wani abu bane yan abubuwa da yawa da muke yi yanzu nan da shekara 1000 mutanen zamanin za su mamakin yanda muka rayu a haka wannan tabi'a ce ta dan adam ta canji na dan adam yanzu da yawan mun an ambaci bauta mutum yana da bayi mutane sai mu dinga ganin sa wani bako amma kuma kawai sunan ne aka canza ayyukan bautan yana nan da abin da ya fi shi muni ba ko wani daga cikin sarakuna muna magana da shi yake cewa yace su ba su turawa da suka zo suka ce a daina bauta su dan ban san meye bawa mu a wajen mu ba ba san cewa mu bayin mu irin bayin Abu Zarri bane bayin sarki manyan mutane ne suna da girma da mutunci da daraja cikin al'umma da sauransu mutane ne da in ka cire su daga wannan gidan ka kai su waje to ba za su sami rayuwa mai kyan da suke samu a cikin gidan sarkin ba to shi yasa da yawan sai suka fifita su cigaba da zama a matsayin bayi din to ala kulli halin amma yanzu kuma za ka samu kamar yadda muke yawan fadi yanzu haka nan gaba zai zama abin mamaki dukan mu muna yi ko din mai hali mafi yawa a cikin mu in ya gida gida zai yi ɗakin mai gadi da yawa 80% in ka ga ɗakin mai gadin sai ka wannan abin saka biredi ne gwangwanin biredi ne shin ake yi ko ɗakin ɗan adam ko ba haka bane na tabbatar maka zuwa wani zamani zai zo wannan abin zai zama labari kuma kila a riga daukan hoton gidan ana nunawa ana ga irin inda mutanen zamani kaza suke sa ɗan adam yana kwana don yi gadin su ina fatan muna fahimta zai yi ka ganshi a yanzu ba wani abu ba dan cikin sa kake shi ɗan adam baya daukan abu bako in yana rayuwa cikin abin baya ganin sa bako amma wanda yake waje wani mutumin kasar Saudiya ya zo Nigeria yayi watanni kamar wata uku to da zai tafi wani ya dauke shi a mota zai kai sa airport sai yana tambayan shi menene zai ce akan Nigeria yace ai ban taba ganin kafirci kuraratan ba sai a Nigeria aka ce me ka gani yace wai mutum ya dauki matar wani a mashin matar da ba matarsa ba ya goyo ta wai dan a taba ta rungumo shi a baya yace shi wai wannan shine ta'aliqin sa kafirci mafi girma da ya gani kuraratan a ce mutum ya dauki matar wani a bayansa ya goyo ta dan mashin din ma bai saba gani ba in ya gani da yawa bai saba ganin wani ya goye wani ba kila to ka lura da yanayin dan adam ya goye dan adam a bayan mashin har yanzu a garuruwan mu da yawa wannan ba wani abu bane amma a hakika ba kuntan abin ai ya isa matukan ba kunta ko a hakika in kai tasawur ka tsaya kana su kai ma kai kadai sai ga cewa kai bai dace ba addinanci ko ba lalacewan abin wata rashin dacewan sa yayi yawa amma kuma saboda muna rayuwa ciki galiban ba mu cika waigowa mu kalli wannan abin a matsayin ba daidai ba amma shi wancan da yazo daga waje sai ya ga rashin daidai din to haka matsalan auren kananan shekaru kasancewan yanzu galiban an fi aure shekara 10-20 da yanzu 10 din ma a wasu wurare suna ganin wani dan uwa nan ya gaya mana satin da ya wuce ko wani ya je a neman auren yarinya shekara 16 ana cewa ai yarinya ce ko secondary take ko yanzu ta gama secondary ko ra'a makamancin wannan yar yarinya za a yi wacce ta gama secondary a mata aure kaga suna nan su mu kuma kamar yadda muka fadi duka muka sani shekara 20-20 da wani abu da ya wuce in ka zo anguwa da kyar zaka cikin duk yara 100 ba za ka sami 10 wanda suka zarta 20 ba su yi aure ba to kaga haka zamani yake canzawa abubuwa suke ta kara canzawa dan haka kada mu zargi zamanin da ya faru ana aure a shekara 7 ko 8 wanda ba zamanin mu ba. Ba za mu iya yin mu wannan zamanin adalci ba sai mun koma da kokolwon mu mun rayu a zamanin. Ba ka taba iya fahimtar abu sai ka koma da kanka ka kaddara kanka a zamanin ka fahimci mu la ba za din zamanin kwarai. Sannan ka faitar da hukunci gurgurdan yanayin wannan zamanin. Sai ka iya masa adalci. Ba nace watan na yadda da shi yanzu bane amma farkon zuwa na Masar ranan farko da naje na kusa sai da naji gaba ɗaya kasar ta fita raina naji kawai ina so in koma Nigeria ba wani abu ya faru mutum na gani a saman mota an daura alqur'anai shi kuma yana kai a kwance ana tafiya to ka gani kuma kun gan shi bakuntan tayi yawa su kuma a wajen su ba wani abu bane ai wai wannan kaya ne yanzu saboda haka ina zai zauna ba inda zai zauna da haka sai ya hauka ya zauna to kaga yanayin bi'a da sauran su har sai ya sa sai za ka ga wani abu ba bako ne wasu za su ga wannan abin ai ba akwai fatawa da za ta iya zai iya samun mafita ta cikin ta akwai ta a cikin amma saboda ba mu saba da ita ba so za mu ga abin da girma kwarai da gaske to haka dai ma'aunai suke ala kulli halin Imam Malik yana ganin cewa baba zai iya aurar da yar sa bazawara yar karama amma bazawara wacce ta girma kamar yadda muka sani ba za a aurar da ita za a tilasta ta akan aure ba sannan kuma ba wai mujarradin aure ne kawai yake mai da mace bazawara ba shine matar da aka take ta ta inda shari'a ta shar'anta zuwan ma iyali taki na aure ko na shubuhan aure ita ake cewa bazawara amma kamar yadda aka sani zuwa wanda ba wanda ɗayan biyun nan ba ba za a kira shi ba za a kira ta bazawara ba koko to wannan dai da yake ba mu da shi taki na mallaka kaman baiwa kenan ko makamancinta amma duk wanda yake bakaranta ya gushe da wata hanya ba ɗayan waɗannan ba to har yanzu a matsayin budurwa take to saboda haka kaga anan idan wannan shine tarifin bazawara kuma an ce bazawara ba za a tilasta ta ba kuma Imam Malik gashi a can an ce ya yadda a tilasta bazawaran da ita take yarinya karama ko da an take ta ko ta haihu ma ko ya yarinya karama ta haihu wane ne cikin a'imma ina jin al-Khatib al-Baghdadi ne ko yake cewa ya ga wata yarinya shekaran ta 22 da yarta da jikanta suna tafiya shekaran ta 22 ya ganta da ita da yarta da jikanta saboda haka mai yuyuwa ne kenan kaga yar kila bata wuce shekara 11 ba kenan da yarta ita mazhaban Shafi'iyya a wajen shi da uban uba duka waliyai ne mujbirai a wajen Imam Malik mahaifi ne kawai waliyi mujbir a wajen Imam Shafi'i kaka ma waliyi mujbir baban baba idan ba baba saboda shi Imam Malik ya dogara da idan yarinya aka ce ba ta baba sunan ta maraimiya ko da tana da kaka dan haka saboda haka kuma ya ce ba a tilasta maraimiya saboda haka Imam Malik ya tsaya nan shi kuma a wajen Imam Shafi'i bai aiki da wannan zahirin hadisin ba sai dauka cewa kaka zai iya zama a matsayin uba in yayi tawallin lamarin uba tunda misali a gado yana gadon irin gadon uba idan babu uba to saboda ita ma jikan ma yana gado irin gadan da idan babu da saboda haka aljaddu bi masabatil abi wal ab wal hafidu bi masabatil ibni sannan kuma Allah subhanahu wataala ya kira kaka baba ko millata abikum ibrahima wa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha li yakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada ala an-nas haka kuma ga yanan na tabi'u qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa kaga shi ma'anan an kira kaka baba da dai sauransu to dalilin haka ga yanin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kira kansa dan Abdul Muttalib ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib ana ibnu Abdul Muttalib saboda haka Imam Shafi'i ya tafi akan kaka ma waliyi ne mujbiri kaman yanda uba yake waliyi mujbiri amma sai dai shi ya sa sharadi cewa yes baba da kaka duk za su yi idbari amma da sharadi na daya dai ta zama bikru ne bikru wacce take kuma babu wani gaba bayyanannen gaba tsakaninta da baban nata idan ya zama da wani sabani wani bayyanannen gaba wanda zai iya faruwa la samaha Allah ba a fata a kaida baba da mamaki ya zama an sami gaba tsakaninsa da yarsa to amma zai iya faruwa wani dalili yasa a sami haka din sai ya zama yana son ya cutar da ita to idan ya zama da bayyananniyar gaba wacce an san cewa zai iya cutar da ita to anan alkali zai hana shi za a dauke mashi haƙin wilayatul ijbar sai zama ba yana haƙin yin ijbarin yan akan aure amma bazawara wacce take karama a wajen Imam Shafi'i ba za a taba aurar da ita ba sabani Imam Malik ya ce za a yi mata ijbari kuma ni na ce fadin Imam Malik za a yi ma bazawara karama ijbari ba za a iya ma bazawara babba ijbari ba za a yi wa budurwa karama ijbari ba za a yi wa budurwa muannasa ijbari ba wannan karara ya nuna mana Imam Malik ma na lura da shekaru a matsayin ma'auni ko yaya ba za ka iya kauce ma wannan natijar daga wannan maganganun hudu ba ya nuna cewa shekaru a wajen Imam Malik ma'auni ne na ijbari ko a shi kuma wajen Imam Shafi'i mujarradin kaunu ha tayyib din ne ma'auni saboda haka sai yace to tunda tayyibu ce ko yar shekara 10 ne tayi aure ya zama an sadu da ita saduwa na shari'a a ba za a kara mata aure ba za a jira har sai ta mallaki hankalinta ta zabi miji da kanta amma kaga wannan ai da cutarwa zai yi ta yi aure tana son ta kara yin aure tana da bukatuwan kara yin aure kuma ba shi da hankalin da za ta zabi mijin to kaga fatan Imam Malik anan a zahiri yafi kula da maslaha duk da a zahiri za a ce an yi don maslahar ƙan ne saboda kar a shigan mata haƙƙinta to amma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tunkahu almar'atu hatta tusta'mar to sai ya ga to tunda haka ne ba za a yi mata aure ba tunda ga nassi sarihi ya ce ba za a yi mata aure ba har sai an nemi umurninta to dan haka sai a yi ta jiranta wani riwaya ya zo bikru duka hadisin da ya zo da riwayi da yawa a ba za a yi mata aure saboda haka za a jira ta har sai ta kai shekarun da za ta zama ta mallaki hankali ta zama rashida sannan sai a yi mata auren wallahu a'lam amma a wajensa baba zai iya aurar da yarsa budurwa yarinya karama ce ita ko babba ne watan amma dai kawai an so ne mustahabbi ne istizan din wata a nemi izinin nata abin da ake so ne amma ba dole ba wannan tafsilin mazhaban Shafi'iyya kenan a wajen Imam Ahmad yarinya budurwa karama mazhaban Hanbaliya yarinya budurwa karama in an ce karama kullum ina mai tawa ita ce kamar shekara 8 9 10 11 12 wanda bata kai mallakan hankalinta ba to babu sabani babanta zai iya tilasta ta zai mata ijbari amma budurwa baliga wacce ta balaga to akwai kaulani daga Imam Ahmad an ruwaita cewa za a iya mata ijbari an ruwaita a wani kaulin kuma ba za a iya mata ijbari ba amma sai ya ce idan da babanta zai mata aure ba da kufu inta ba ba da kufu'inta ba to auren lalatacce ne babu shi ko da waliyinta mujbiri ne in yayi mata aure ba da kufu'inta ba to babu auren a waganin ganin Imamu Ahmad to amma shi kafa'a kamar yanda muka sani mas'ala ce ta sabani kauli mafi karfi mafi inganci a cikin ma'anan kafa'a shine kaulin Imamu Malik shine wanda yace addini da nagarta shine kadai ma'auni na kafa'a sura ga gaba ɗaya musulmai almuslimuna takafa'u dima'uhum yas'a bi dimmatihim adnahu sura ga dum mu'minai kufi am mu'minaini duk da yake akwai kaulani a malikiya din wani kaulin kuma aka ce a'a kafa'a a cikin maza ne banda mata ita mace kowace mace kuf din kowane namiji ne in ba khabisa bace khabisa ce kawai ita kuf din khabisu ne amma ba haka ba duk mace attajiri zai iya zuwa ya auro yar mai sharan gidansa kuf din sa ne ba bambanci to amma ita shi na ita macen ba za ta auri wannan ba za aura mata wannan ita macen attajiran ba za aura mata dan mai sharan ba sai da yaddanta in tana so dan ba kufu in ta bane wato ita ce ake mura'atin kafa'a a cikin lamarinta to a wannan kauli ne daga Imam Malik wani kauli kuma a Imam Shafi'i shi a wajensa kafa'a amma wannan kauli ne wanda zamu fade shi amma gaba daya a ba abin komawa ta kansa bane kafa'a a wajensa da dangane so haka quraishawa su kufu an juna ne sauran larabawa wanda ba quraishawa ba basu kai matsayin quraishawa ba larabawa kufu an juna ne larabawa su kuma ajamawa wanda ba larabawa ba su kuma basu kai darajar larabawa ba ajamawa kuma a kifan to haka za a iya ce maka ma farare sun fi bakake kaga wannan tunani ne takurarre wanda yake da yake dai alkamalu lillah amma bai yi daidai da tunani irin na Imam Shafi'i ba dan mutun ne mai zurfin tunani kwarai mai fadin ufuk shi yasa ilimin usulul fiqh ma shi ya assasa shi ya fara shi to amma bawan Allah a wannan wajen ya sami asara ya sami dan cincube kadan na sanya kafa'a gurgudan kabila ko gurgudan jinsi dangi a wasu sun kalli kafa'a ta hanyar dukiya da family background da sauransu to kamar yadda yace Imam Malik ma ya kalli wannan amma a cikin mace idan za a aurar mata da namiji amma dai kauli mafi shahara mafi karfi mafi rinjaye kafa'a addini ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka yadda da addinin sa da halayensa yazo muku yana neman aure ku bashi so da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'aunin da yasa shine addini da nagarta na halaye to amma dai da haka shi Imam Ahmad ya kalli wannan yace idan uba mahaifi waliyyi mujbiri ya aurar da Esther ga wanda ba kufu inta ba to in bata yadda ba auren lalatacce ne in ta yadda kaga bi riba hadin kenan amma matukan bata yadda ba to babu auren dole sai kufu inta ya kalli hadisi da yawa ne wanda zamu zo kansu misali akwai hadisin wacce yarinya budurwa na Ibn Abbas wanda tazo ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifinta ya aura mata wanda ba ta so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamarin ta gayanan a hannunta ta zabi wanda take so in ta so ta ci gaba da zama in ta so a kashe auren to saboda haka Imam Ahmad ya kalli wannan hadisin saboda haka sai yace to idan ba ta so to auren lalatacce ne in kuma tana so shikenan an tashi da maganan ijbari kenan to wannan dai a takaice aqwal din Imam Ahmad kenan tunda da tafasil da yawa amma dai zamu bar tafasil din saboda lokaci amma dai akwai siga daya shine kamar yadda muka sani yarinya karama waliyin da ba mujbiri ba ba zai mata aure ba marainiya wacce ta mallaki hankalinta waliyin da ba mujbiri ba ba zai tilasta ta ba to idan ta zama ba ta mallaki hankalinta ba ko sahuhuwa ce ko mahaukaciya ce ba ta da hankali to a wannan ijma'an qaulan wahidan kamar yadda muka sani za a iya ijbarinta akan aure saboda dama abin da dai ake nema maslahanta ake kokarin a kare to Imam Abu Hanifa bin Nu'man shi ya saba da wannan akwal a kaida sauran malamai da Malik Allah ya kara masa yarda da Ahmad da Shafi'i sun fi Abu Hanifa madda ta hadisi fatan sanin hadisi cikin su gaba ɗaya Imam Malik ya fi kowa sanin hadisi za a iya cewa sai Imam Ahmad sai Imam Shafi'i Imam Malik kamar yadda muka sani ma a wajen Bukhari hadisin shi shine mafi ingancin hadisi ko yana cikin wannan da ake cewa sun kai jawazul qantara balagu martabata imaratul mu'minina fil hadis to shi kuma Imam Ahmad ma da yawa daga malamai ba su daukan shi ma faqihi ne suna daukan shi kawai muhaddis ne ba faqihi ba sai yasa a tabaqatul fuqaha ba a kawo shi ba dan mene dan shi mai tabaqatul fuqaha baya ganin sa faqihi yana ganin sa malamin hadisi dan haka shi yasa kuma zaka ga waɗanda suke kiran kansu malaman hadisi ko mazhabul alil hadis mazhaban hadisi masu bin mazhaban alul hadis na san dai an san bambancin alul hadis da alul fiqh za ka ga suna yawan daukan mazhaban hanbaliya ne ko ko zama ya cewa duk mazhaban hanbaliya suke bi saboda shi yana tarkizi kwarai a hadisi Imam Shafi'i yana da bid'a mai karfi a hadisi amma dai bid'ar sa ta fiqhu ta fi yawa amma shi Abu Hanifa ya fi karfi a fiqhu ba malamin hadisi bane sai yasa malaman hadisin kuma za ka ga suna fada da shi sosai sosai to amma anan cikin wannan mas'alan za a iya cewa ya fi kowane imam a cikin wannan mas'alan tara hadisai gaba ɗaya ya yi aiki da su so da haka anan shi a wajensa sai ya ce gaba ɗaya ma ba wacce za a yi watilas matukan ta mallaki hankalinta ba maganan tilas gaba ɗaya sai idan yarinya ba ta mallaki hankalinta ba ko ta girma amma sahuhuwa ce saboda ya karkasa ya ce akwai almar'atul aqila albaliga wato wacce ta zama ta balaga kuma tana da hankali ya ce to wannan ba za a taba tilasta ta ba amma yarinyar da take bata balaga ba yarinya karama ce kamar yadda muka sani wannan babu sabani akan cewa za a iya a tilasta ta ga dalilan Abu Hanifa na farko yace hadisin da muke karantawa yanzu hadisin Abu Huraira ko da yake mun kawo isnadin shi daga Ibnu Abbas da dan bambanci kadan latun kau ayyumun hatta tustazan tustamar wala tun kahul bikru hatta tustazan qalu ya rasulullahi wa kaifa idhnuha qala swamatuha yace ba za a aurar da bazawara ba har sai an nemi umurninta ba za a aurar da budurwa ba har sai an nemi izininta sai dai duk magana ɗaya ne ko aka ce to yaya neman izininta yace ta yi shiru shine neman izininta to idan sauran malamai suna da yanda suka fahimci wannan hadisin amma za mu kawo duka hadisan sai mu gani Imam al-Bukhari lokacin da yazo zai tarjuma wannan babin da wannan hadisin yake ciki a cikin Sahih al-Bukhari sai ya ce ma babin mene babun la yunkihu al-ab wa la ghayru al-bikra wa thayyiba illa bi izniha illa bi ridaha afwan babun la yunkihu al-ab wa la ghayruhu as-sayyiba wal bikra illa bi ridaha wannan babin yana magana ne akan cewa da baba da wanin baba duka ba za su iya aurar da bazawara ko budurwa ba sai da yaddanta sannan sai kawo hadisi kaga wannan ba kaulani nafsi ne zahiri daga wajen shi Bukhari fahimtan sa kenan hadisin Khansa'u bintu Khidam al-Ansariya anna abaha zawwajaha fakarihat fa atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faradda nikahu babanta ya aurar da ita sai ta ki auren sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga mata ga babanta ya ta ga masa sallallahu alaihi wasallama da mahaifinta ya aurar da ita kuma ita ba ta so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an fasa ba auren an lalata shi tunda ba ta so to amma ita kan Khansa'u bintu Khidam bazawara ce ina fatan muna fahimta so da haka malamai suka ce to wannan ai bazawara ne shikenan a bar maganar ta to sai aka ce to shikenan ga hadisin Ibn Abbas lafazin Ibn Abbas shine anna jariyatan bikran anna jariyatan bikran atatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وتا بيوا أنت جارية بيوا الله وأنا نفهم بيوا 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 بهاكا بيوا الله وتا ما شديك وهاكا بكران بدروا أبا بنت زوجها أبوها وهي كارهة بابنت يا أورد إتباتا سن أوران وندا أكباتا sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata zabi malaman malikiya za su ce maka eh wannan ya shafi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam shi kadai saboda annabiyyu aulabil mu'minina min anfusihim saboda haka shi yana da wannan hususiyar amma wani ba yi da shi amma dai gaskiya kamar yadda nace so da yawa mukan ce malaman malikiya wannan yana cikin babban matsalan mazhaban malikiya ko da imam malik yana da kauli biyu a cikin mas'ala matikan ga wanda ya zo ta wajen ibnul qasim to yawanci a nahiyar mu shi kadai muka sani a matsayin maganar imam malik muna manta sauran aqwal din malik wanda sauran a imma in fact gaskiyar magana inda za a ce wace mazhaba muke yi mu anan to tafi kama a ce mazhaban ibnul qasim akan a ce mazhaban imam malik an fahimce ni yafi kama da a ce mazhaban ibnul qasim muke yi akan a ce mazhaban imam malik muke yi to saboda haka ma'ana abin da nake so in ce imam malik yana da aqwal da yawa mun karanta a baya mun karanta ma'aunin sa wanda wannan kadai ya isa mu gane ba kowanne irin sabani menene fahimta imam malik kuma sannan in ka bi wannan hadisan na cikin muwatta ma zaka gane cewa me imam malik yake nufi da bikru lokacin da yace bikru yana nufin yarinya karama wacce bata kai mallakan hankalinta ba to amma tunda dai mu muna son dai a bamu yanci mu yi abin da muke so shi yasa sai duk mu manta da waɗannan aqwal din sannan muna mantawa da maganar Imam Malik a cikin al-Dhikrul Mu'annasa duk muna mantawa mu kyale mu lullube su kawai sai mu ce in dai budurwa ce walau balagat 40 shikenan sai a tsaya wa in balagat 60 ma wani kaulin sai a tsaya a haka to amma har yanzu akwai wata ka'ida a nan wajen da nake so mu fahimta idan har uba ya kawo mai yarsa mata miji yar ta ce ba ta so to ni zan zabi ya zama ba ta so in dai ta mallaki hankalinta ta kai 17 18 20 21 da 2 don mene domin tun da kaji ya kawo mata ta ce ba ta yadda ba to laifinsa ne tun farko a tarbiyya matsalar daga wajensa aka samu a tarbiyyan yar so da haka ba zai yuyu bayan yayi kuskure a tarbiyya yazo ya ƙara kuskure a aurar da ita ba idan da ya gina mata tarbiyya yanda ya kamata in yazo ya ce mata to ga miji za na ganin maki ina so za ce ai ba ban da zabi a gefen zabin ka
ko saboda kar a dauka wannan magana da nake yi na hana tilalci da sauransu kaman ina neman ne in sa ƴaƴa su bore ko muna nufin ne ƴaƴa mata a ba su inci fiye da wanda ya waje ba a'a maza ne wanda suke rashin kyautata tarbiya sai ranan aure kuma su dauko wata sanda gajeruwa duk ta ci cinye ma wacce suke zaton malikiya ta ba su su ce za su rafta akan wanda suke so ba adalci bane kamar yanda nake fadi yanzu haka kafin in fito yanzu haka mutum na karshe da ne waya da shi yarinya ce shekaranta ya kai wajen 30 da wani abu mahaifinta governor ne amma ya ki yadda ta auri wanda take so ta gama master's degree amma ya ki yadda kuma dalilin sa daya kawai ba yaran su daya ba ba komai dalilin su daya kawai ba kabilan su daya ba ina fata ana fahimta shine kawai da wannan yarinyan da wannan da wanda take so din ba yaran su daya ba saboda haka ba za ta aure shi ba kaga wannan rashin adalci ne to ire-iren waɗannan matsalolin kamar yadda na taba fadi a baya na san irin su sun fi 10 akwai wacce ta fi shekara 40 ma ta fi shekara 40 tana zaune ita ma kawai dalili shine ba yaran su daya ba ba zai ba kabila kaza ƴarsa ba ya za a ce ƴarsa za ta aure kabila kaza bayan ya bace ta je wajen kabila kaza din ta yi karatu ya bace ta fita kasan waje ta yi karatu ta duk ta gama kewaye duniya amma yanzu ba kabilan su daya ba ta kawo miji ya ce ba zai ba ta ba to kage duka waɗannan kuma ai magana ya ce addini ya bashi dama wani addinin ya baka dama ba wani addinin da ya baka daman kai haka watan fahimta ne na wasu malamai a cikin addini wanda yake umu kalle shi yake zamu ga kwata-kwata ya saba da waqi'in da ake magana ana magana ne kila a yanayi kamar yanda na fadi a baya na matan da kila tunda take ma za ta kirga sau nawa ta fita waje har ta kai shekara 40 din za ta kirga sau nawa ta taba fitowa kofar gida ko ta taba fita waje dan haka bata san mutane a waje ba bata mu'amala da jama'a ba tana cikin gida a kulle baydatu khidri ko da suke cewa so irin wannan baydatu khidri din ita ce ake magana ko su malaman malikiya waɗanda suka ce ko ta kai shekara nawa babanta zai mata itbari to suna maganan irin wannan matan ba wacce ka barta ta je ta aikin gwamnati ta karatu ta ilimin zamani ta digiri ta digirgir ta shiga gwamnati sannan sai magana aure ya taso ka ce wai shari'a ta baka dama ka tilasta ta ta auri wanda kake so shari'a ba za ta taba yin haka ba a takaice dai wannan hadisin na Ibn Abbas a ya bayyana mana karara shi yasa Ibn al-Amir yake cewa a ganin sa bari mu ce a ganin sa hadal hadith أفاد تحريم إجبار الأب ابنته البكر على النكاح وغيره والغيره من الأولياء بالأولى هو غيره من الأولياء بالأولى يتي أغنن سوى أن حديث ينا نوني زوى حرم چن أبا يتيلست إرسا كودا بدرواتي أكان أوري تو بلن تناكم ونن أبا كو ونن ما هي في حجانا غبا شيني حديث نانا عائشة hadisin nana Aisha kaga mun kawo hadisin Khamsa bint Khidam ita a ciki an ce wahiyar sayyibun saboda haka ita matsalan ta bayyananne ne mun kawo hadisin Ibn Abbas wanda yace anna jariyatan bikran ita budurwa ce to ga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa anna fatatan ita kuma bata ce sayyiban ko bikran ba anna fatatan dakhalat alaiha ay ala Aisha Allah ya kara mata yarda fa qalat inna abi zawwajani min ibn akhihi liyarfa'a bi khasisatahu wa ana kariha faqalat ijlisi hatta ya'ti rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ja'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarathu fa arsala ila abiha fa da'ahu fa ja'ala al-amra ilayha faqalat ya rasulullah qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an u'lima an-nasa allaysa lil aba'i min al-amri shay'un wannan ita kuma ba ce ga budurwa ce ko bazawara ba amma dai an ce wata fatat, in an ce fatat a kaida matashiya kenan, matashiya ta zo wajen Nana Aisha, ta kawo karan babanta, mahaifinta yayi mata auren dole. Nana Aisha ta ce to zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazo ta gaya masa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika aka kira baban ya tambaye shi, yace to shikenan da lamarin kinan a hannunki, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kin so ki zauna, in kin so a kashe auren a bata. Yace ya Rasulullahi, na yadda da abin da baba nayi, kawai dai dama na kawo kara ne dan iyaye su san a cikin maganan auren ƴaƴa to ba su da lamari, lamarin ba nasu bane, na ne auren. Abin mamaki yanzu ba wai mata ba, har maza ma, yanzu haka ina da case, yanzu haka watan abin na damuna ne saboda ina cikin shi kwarai, yanzu haka ina da matsala ta yaro ya gama degree, ina zaton matashi kuma ma a gari irin Zaria kauye saboda Allah da Annabi, ya gama jami'a amma wai baban ya ce ba zai aure ba sai yayi master degree, kuma shi baban ko primary bai yi ba, ina san ma wani abu master degree banda rigima saboda Allah da Annabi, wai ba zai aure ba sai yayi master. Yanzu haka yaron duk awa biyu uku sai ya kira ni, sai yayi min text ya muka yi da mahaifinsa, yana son ya aure. Ire-iren waɗannan suna nan ba iyaka. To saboda Allah, Allah ne fa yace ku anfusakum wa ahlikum nar. Sannan kuma wannan yaron a gan shi daga baya ya je ya aikata abinda addini bai yarda da shi ba, a ce yaron banza ko bai da ladabi bai tarbiya ko bai da kaza. Alhali kai ka bata tarbiyyar tun asali. Wai a ce yaro namiji ma ya gama jami'a ya fito ya ce yana son aure. Ka ce a'a ba zai yi ba. Sai yayi master degree namiji. To shi aka taba haka. Yaushe shi ba namiji ya zama yana da waliyi? A wace mazhaba ne ita kuma wannan? Babu. Ka gani? Saboda haka waɗannan abubuwa ne a cikin al'umma dole mu neman masu magani. A fa a rika cewa wai yaro ba zai aure ba sai ya sami aiki. Yaro ba zai aure ba sai ya yi kaza. Yaushe aka faɗi haka? Yaushe kuma sannan? Kuma sannan za a iya cewa auren da wuri yana cikin factors da ke kawo yawan saki da sauransu, ban yarda ba. Wannan mahaifocin din shi ma ƙarya ne, kamar maganar da muka faɗi akan gidajen matan banza. Domin in ka je ƙauyuka yanzu, har yanzu inda ake wa yara aure, na je wani ƙauye ganin gaida amarya, haka an yi aure wata ƴar uwa ta, mun je gaishe ta, sai muka shiga sai ana ina ango, aka ce ai kun bar shi a kofar gida, muka ce wo kwa ba sai wasu ƴan yara, aka ce ai shi da ake turawa a Boris irin wani abu na katako da ake yi, ana ce ai shi ne akan Boris ake tura, su ne suke wasa a kofar gida angon. To amma ka je irin wannan ƙauyukan sai ka ga menene nisban saki, kaga aure nawa ne za a nuna maka, a ce maka tun menene ake cewa auren, auren menene yake ce musu wannan auren na ladan noma? To dai shine cikin irin waɗannan sunayen, tun auren ladan noman suna nan tare shekara 50-60, ka kirga guda nawa ne ake rabuwa a irin wannan auren. Saboda haka maganan cewan hankali bai mallaki hankalinsa ba da sauransu duk ba shine ma'aunai ba. Ko mutum nawa ne wanda suka gama university din suke aikin suke aure a shekaran farko ya mutu? Ma'auni a nan wajen ar-riqabatul ijtima'iyya ne, mujtama, society, akwai takamul. Yanzu za a yi auren ne ya je ya kama apartment a GRA, daga shi sai ita a cikin gida su biyu, saboda haka su kashe kansu kan maclean, kamar yadda Shu'aib ya faɗa ko kan bata iya matsa maclean ba, a kama tashin hankali, a kama fitina. Amma da a tsarin mujtama ɗinmu za a yi auren ne a gaban iyaye, saboda haka duk wani abu iyaye na kallo suna kwaɓa, duk ƙaramin kuskure kafin a bar shi ya sa san kansa ma, ba wai gidan kansa ba, sai ya kai wani wasu shekaru ko sannan a ce to yanzu ya isa a ware masa sa sansa. In ya kuma girma sosai ya kai inda zai je ya gidansa shi ma da nashi iyalin, sai ya je ya yi wannan abin, shi ya riƙe auren a cikin magabata. So haka ba masala ce ta mutun yana da magabaci, yana da wanda yake jin maganar sa, yana da wanda zai kwabe shi ya kwabu, yana da wanda zai hana sa ya hanu. Yanzu kuma ana jin cewa wai ina da yanci. Yaran ma suna gida shekara 7 8 ma 10 in ba a hankali ba yaro dan shekara 10 yanzu ya zama common, aikin turawa ne amma yanzu ya zama common. Mu ma har a kasashen mu wai wayewa ne in baban shi zai mashi abin da yace ya shiga mashi rayuwar shi khasa yana neman shi mashi shishigi cikin rayuwa ina ruwansa da rayuwansa ko to duka wannan dai su ne abubuwan da suke haifar da abin amma ba abin da muke zato na cewa a watan baiwa iyaye wasu wukake da ba nasu bane da yake kamar yanda wani dan uwa ya fadi cewan a wajen bina'in fiqh din watan sai kaga da yawa daga malamai sun fi mura'atin haƙƙin su su iyaye tunda shi iya baba ne lokacin da yake rubuta littafin da lokacin da yake talifi sai haka ba su cika tuna abubuwan da suka shafi ƴaƴan kamar yanda suke tuna shi yasa kamar yanda yace wata mata ta tambaya cewa to wai ina haƙƙin mata akan maza kuma littafi nawa aka wallafa anan ni kuma na ƙara nace haka kuma zaka in kana neman ina haƙƙin ƴaƴa akan iyaye shi ma littafi nawa aka wallafa za ka ga sun yi karanci amma haƙƙin iyaye akan ƴaƴa ba iyaka haƙƙin maza akan mata ba iyaka saboda menene saboda su ne mazan da iyayen su ne muallifun din su ne malaman masu wa'azin su ne malaman masu wallafawa su da haka sun fitina nasu haƙƙin ina fata an fahimta wannan ba wai zargi bane tabi'a ce ta dan adam ba za a iya fita daga ita ba haka Allah ya yi ta in ba ma'sumi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ma'sumi ne dan sakon Allah ne sai ya zama yana haƙƙaƙa wannan mura'atin fiye da dukkan zaton dan adam har za ma ka iya cewa ma kamar ma har ya fifita su ma su yaran kananan da su matan ko kamar in muka kalli irin waɗannan hadisan istausu bin nisa'i khairan makamancin wannan waɗannan dai haka hayukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli gayanan dai irin waɗannan hadisan daga cikin hujjoji malamai suka ce idan baba zamu wadatu da wannan hujjan ya zama na karshe dan in ba da dama ga masu taliki idan akwai baba yarinya in ta zama akila rashida mahaifi ba ya da haƙƙin yin abin da ya ga dama da dukiyanta ba da izininta ba ko ba ya da haƙƙin tasarrufi da dukiyanta ba izininta anta wa maluka li abika ba yana nufin shikenan yaje ya dauki abin da yake so ya abin da ya so da shi bane ko sai ya shawarce ta sai ya nemi izininta misali in ya zama tana da uwa ta rasu ta gaji uwan tana da dukiyar da ta gada ta wajen mahaifiyanta babanta mahaifi bai da haƙƙin tasarrufi cikin wannan dukiyar sai da izininta haka ne to idan har mutum ba ya da haƙƙin tasarrufi cikin dukiyar ƴarsa mai hankali budurwa wacce ta mallaki hankalin kanta to ina cikin nafsinta wanda yafi hadari in har dukiya za a hana shi tasarrufi ciki a ce sai da yardanta sai da izininta to ina ga ita kanta kuma zai tasarrufi a kanta ita kuma ba yardanta ba izininta kuma a wancan inda ba ta mallaki hankalinta ba yana da iko zai tasarrufi cikin dukiyanta wasiyyi ma zai yi kenan balle uba yana da iko amma lokacin da ta mallaki hankalinta sai aka ce baya da iko ko da mahaifinta ne sai da yardanta ko to haka shi ma wajen aure lokacin da ta mallaki hankalinta baya da ikon tilasta ta sai da yardanta ina fatan muna fahimta Allah ya kara mana fahimta ina garin gaskiya zan hakura haka nan da waɗannan a matsayin hujjojin malaman da suke ganin cewa ba maganar tilasci ga mace baliga akila rashida duk macen da ta kai shekarun balaga ta kai shekarun hankali tana da hankalin kanta ba maganar a tilasta ta wajen aure kuma alhamdulillah kamar yanda na fadi in ka ji ana maganar tilasci ya ce dole ta yi ta ce ba za ta yi ba in ka ji ana wannan maganar to an sami matsala a tarbiya. Saboda bai kamata bayan yayi laifi wajen kyautata mata tarbiya, sannan kuma a ƙara bashi dama ya ƙara mata laifi wajen aure ba. Sai ya dandana laifinsa. Ko? Amma duk iyaye wanda suke sun ba ƴaƴansu nagartaccen tarbiya, idan suka ce naga wani ina ganin ya dace da ke, zaka ji za su ce dukansu kuma dukansu shekun nan mu Allah ya kara musu yarda ka'idan su ne wannan. Duk yarinyar da za a yi wa aure za a ce ma mahaifiyanta, mahaifiyan yarinyar ta taje ta nemi shawaran ƴan. Ina so in hada wance da wani aje a nemi shawaran ta. Ba su taba yi ba wannan neman shawaran ba. Ita kuma aka zo aka nemi shawaran za ta ce ai ni ban da zabi a gefen zabin. To kaga an sami nagartaccen tarbiya kenan. Amma ka barta ta zama tana da ƴancin kanta, tana da ra'ayin kanta, tana za ka iya cewa ta kalli tsakiyar idonka ta ce a'a, sai kuma wajen aure ka ce wato abin da ya gaya nan ba daɗi ƙwarai da gaskiya abubuwan da suke faruwa. Ta gaskiya ni wannan shine fahimta na, kuma ina maraba da wanda yake da fahimta saɓanin wannan. Dan dama karatun namu ma ya koma forum ne. Idan da wanda yake da fahimta saɓanin wannan ko yake ganin ba haka ba, muna maraba. Kuma ba zan masa tadakkul ba yanzu, muna da minti 10-15 da suka rage, ba laifi ya yi bayani sosai. Idan kuma ma yana so mu bashi dama, ba kuma runtu ba ne don ƙarin amfana ne, ba laifi mu bashi dama ma in yana so ya research, ya je ya yi bincike, ya zo sati mai zuwa ya ƙare mu. Amma dai ni iyakan karatuna shi ne wannan. Maganan tilasci ga mace mai hankali rashida wanda ta mallaki hankalinta. Ni ba na ce kawo min nusus din mazhabin malikiya ba, dan dama na san abin da suka ce, na san maganganun malaman malikiya a cikin wannan matsala. Kuma kamar yadda na faɗi, sai da na kirkiran ma kaina room, na ce Imamu Malik din ma yana da kaulani, saboda haka ni na dauki ɗaya kaulin Imamu Malik din, kar a ce na saba min Imamu Malik, na dauki ɗaya kaulin nasa din wanda ba shine mashhurul mazhab ba. Na ɗaya kenan. Sannan kuma in muka haɗa wancan matsalolin guda hudu, yarinya ƙarama budurwa za a yi mata tilas mai ƙaramin shekaru, yarinya babba budurwa wacce ba ta yi aure ba mu'annasa ba za a yi mata tilas ba, bazawara ba za a yi mata tilas ba, amma in ta zama ƴar ƙarama mai ƙaramin shekaru za a yi mata tilas. In muka ɗauki wannan matsalolin guda hudu wanda duk fatawan Imam Malik ne, babu shakka natijan da zai fito mana shine shekaru ne da hankali ma'auni a wajen Imam Malik na ƙarrarawa za a yi wa tilas, waye ba za a yi wa tilas ba. Wallahu a'lam. Na'am. Ku yafe mun gaskiya, yau na ji kunya. Na matsa muku sai a yi tsari na ba wasu ɗaukan nauyin ɗaukan karatu. Amma kuma sun yi failing ɗinmu a ranar farko. Ban san ko laifi na ba ne ko laifin wane ne, Allahu a'lam. Kama dai a yafe, insha Allah ba zai ci gaba da faruwa ba. Mafhumul muwafaqa da mafhumul mukhalafa. Kamar yadda na ce, in aka ce mafhumul muwafaqa, bari mu fara da mafhumul mukhalafa. Idan na ce duk mai littafi a nan wajen ya tashi ya koma sahun gaba ya zauna, kaga automatically ina nufin wanda ba ya da littafi a hannunsa kar ya tashi, ko ba haka ba? Kada mafhumul mukhalafa ne sabanin wannan, ko to wannan hujja ne. Amma sai in ya zama a cikin wasu abubuwa guda hudu da suke cewa mafhumul adadi, mafhumul sifati, mafhumul gayati, mafhumul sharti, sannan kuma sai ya cika wasu sharuɗa wanda na ambace su ɗazu a farkon karatu. Mafhumul muwafaqa kuma, idan na ce kamar yadda na bada misali, muna da kwamiti na karatun nan na masallaci da A da B da C zuwa H su ne members. Sai na zo na sami na ce A B C D E na ambace su, na ce muna da meeting na kwamiti bayan an tashi. Kaga F G H ma duk da ban ambace su ba, su ma sun san suna ci. An gane ni. Saboda haka ko ban ambace su ba, su ma in an zo meeting za su zo don mene? Domin ka ce meeting na kwamiti. To duk da ka ambaci A B C D E ne, to su ma ragowan ukun sun shiga ta muwafaka cewan kwamitin su ɗaya ai. Sai na bada misali kaman makaranta ce da ƴan aji biyu da ƴan aji ɗaya. ƴan aji biyu suna da jarabawa yau ɗan aji ɗaya ba su da jarabawa suna waje suna ta wasa sai ka ce sai ka kira yara hudu daga cikin aji biyu kace to a shiga lokacin jarabawa yayi Abdullahi Sani Muhammad Awwal to a shiga aji lokacin jarabawa yayi ai kaga ba ragowar ɗan aji zuwa sai ai mu ba ka kira mu ba saboda haka mu ba za mu shiga ba a'a ai amfumul muwafaqa tunda kaji na kira wasu ɗan ajinku kuma na ce lokacin jarabawa yayi to ina nufin ɗan aji kaza lokacin jarabawa yayi sai su shiga su jarabawa an fahimta to kaga duka wannan ba mantsuki bane ban ambaci Rabi'u da Khamisu ba amma Rabi'u da Khamisu sun shiga tunda ɗan ajin ne na'am akramakallah